tambayar farko menene matsayin shafa hannu a fuska ko kirji bayan addu'a bayan an yi addu'a hukuncin mutum ya shafa fuskarsa ba a jiko eko na hukuncin shafa hannu a fuska bayan an yi addu'a yin addu'a tana da nazuba daga cikin nazuban addu'a mutum ya ɗaukaka hannunsa ya ɗaga hannunsa wannan ya zo da hadisai mutawatira wato hadisai daga cikin ladubban addu'a a daga hannu wannan sun zo da hadisai babu iyaka daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai masu yawan gaske a hali daban-daban a wajen addu'a kunuti yana daga hannu yayin da ya zo tsayawa a kan safa ya daga hannu ya addu'a a wajen yaki a wajen dutsen arafa ya daga hannunsa yana addu'a ranar arafa ranar ana kashi gari za a yi yakin badar ya daga hannunsa yana addu'a saboda haka hadisai da suka zo akan daga hannu dan a yi addu'a wannan mutawatirai ne masu yawan gaske to amma hadisan da suke magana akan bayan an gama addu'a a shafa hannu a fuska shafa hannu a fuska wannan ya zo a cikin hadisai a cikin wasu hadisai amma banda shafa hannu a ciki to hadisan da suka zo akan shafa hannu a fuska babu guda ɗaya wanda yake ingantacce babu guda daya wanda yake shi akan kansa yana da inganci kama saboda ganin su ma sun zo ta hanyoyi daban-daban waɗansu malamai suka ce hadisan suna da asali don haka babu laifi mutum ya shafa hannunsa a fuskarsa bayan ya yi addu'a amma duba da cewar hadisan daga hannu yawansu ya kai mutawatir amma ba a samu hadisi ko da guda daya na sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya inganta cewa ya shafa hannunsa ba, wannan ya nuna cewa mafi yawan halin annabi sallallahu alaihi wasallam baya shafa fuskarsa bayan yayi addu'a, domin da yana yi a koyaushe daga hannunsa yayi addu'a da kamar yadda aka ruwaito da tawaturi wajen daga hannu, don haka za a ruwaito shafawa. Amma kasancewa babu hadisi guda daya da ya inganta daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yasa malamai suke cewar idan mutum zai shafa hannunsa a cikin addu'a to sai ya zamanto koyaushe ya shafa fuskarsa bayan yayi addu'a, kar ya zamanto koyaushe, kuma kar ya zamanto a cikin addu'ar da ake yi a cikin sallah, domin a cikin addu'ar kunuti ta wuturi ko kuma kunutin sallah asuba ko kunutin nawazil, kunutin sallah asuba wajen malaman da suke da a matsabar su ana yin kunuti a koyaushe a sallah asuba, shafa hannu bayan wannan bayan an yi addu'ar kunuti, wannan kar hancinsa ya tsananta, bal har Imam Ahmad ya dangana wanda yake yi zuwa ga bid'a. Haka dalika Imam Al-Baihaqi shi ma a cikin Sunan Al-Kubra ya yi ishara zuwa ga nuna cewar wato a cikin sallah a cikin sallah in mutum daga hannunsa ya addu'a to idan ya shafa kar hancin yana da tsanani kwarai da gaske. Da tambaya ta biyu shine wai shin gaskiya ne akan menene gaskiya akan wanda malami ya ce masa matar da zai aura babu alheri a cikin auren wai arzikinsu ba zai zo ɗaya ba, wannan kuskure ne, yana daga cikin da'awar sanin gai, ba wanda ya san gai ku sai Allah, saboda haka wani ya ce wata mace da zaka aura babu alheri a ciki waye gaya mata, abinda aka ce kai in za ka yi aure ka yi istikhara, istikhara shi ne ka nemi zaɓin Allah, idan abin nan akwai alheri Allah zai tabbatar da shi kuma sai Allah ya sa alheri a ciki, idan ko babu alheri sai Allah ya ɗauke hankalinka daga ciki ko kuma Allah ya sa abin ba zai yiwu ba ya zamanto ya ɗauke ka daga gare shi kuma ya ɗauke abin daga gare ka, shine albarka yin istikhara. Shi yasa istikhara ake yi, kuma istikhara ba za a je a nuna maka ba ne, ba wani mafarki za ka yi ba a ga ko a ce maka ka yi ko a ce kar ka yi ko a ce akwai haske ko a ce a babu haske ko makamantan wannan, duk wannan wanda ke yin istikhara domin ganin wani abu a cikin mafarki don a gaya musu wani abu a ko yana da alheri ko ba shi da shi, ba istikhara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba ce, yana daga cikin hanyoyin neman sanin gaibu wanda Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, ya ce man ata arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala faqad bari'a bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda yazo wani wajen wani wanda yake da'awar ya san gobe ya san abin da yake ya buya dan ya fada, to wannan ya barrantar da kansa daga abin da aka daukar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal yasin billah. Wanda yake idan ana sallah ta farilla ko ta nafila sai aka zo wajen da ake ambaton sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi masa salati ko shiru za a yi, idan aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'un a cikin karatun mai kira'a ne ka ji ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka jima wani a waje ka ji ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to an waito daga waɗansu malamai wanda suke nasi akan wannan san cewa ya dace mutum ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati a cikin sallar amma kar ya tsawaita kuma kar ya ɗaukaka murya, yayi da sassautan murya ba kuma ya tsawaita ba, alal misali dan kaji an kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka ce za ka yi salatu ibrahimiyya gabaki daya, amma ka ce allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim ko kuma allahumma ko kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko makamantan wannan duk babu laifi. An rawaito daga Imam Ahmad, haka dalika daga Ibn Hibban cikin almajiran Imam Malik, duk sun yi fatawa a kan wannan, don haka ya dace idan an bi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah mutum ya masa salati, domin ita sallah abinda sallah take hanawa shine abinda yake ba shi da alaka da ambaton Allah da karatun alqur'ani da tasbihi da tahmidi, salatu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ambaton Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a a cikin sallah, salatu annabi sallallahu alaihi wasallam salati annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ce a gare shi, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a a cikin sallah idan ya wuce idan ya karanta ayar rahama sai roki Allah rahama, in ya wuce da ayar azaba sai nemi tsarin Allah daga wannan azaba, domin babu aula salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yace idan mutum ba shi da lafiya kamar cutar hanta ko ba shi da yadda zai yi sai ya nemi gwamnati ta taimaka masa domin ya samu lafiya. Shin wannan ma assistant ne wanda bai da kyau, yin hakuri ya fi aini ba tani ba assistant bai halatta ba. Cewa ne kullum ya zama kana cikin rubutun takardar neman assistant, ba ka da buƙatar kana neman assistant, amma kana da buƙatar neman assistant kwarai da gaske. Hatta attabi'i, hatta tabi'ai, a daga cikin a'immatut tabi'in akwai wanda suka je wajen halifan musulunci suka ce bashin mu yayi yawa, a taimaka mana da yadda za mu biya bashi. Wannan baya daga cikin roƙo da aka haramta. A roƙon da aka haramta ka je ka yi tambaya alhali kana da abin da yake, kana da biyan buƙata, ba ka da buƙata, so kake kawai ka kassara dukiya, ko so kake kawai kai wani abin nan a morewar rayuwa ce a gabanka, ba wai buƙatar yau da kullum ba. In kana da buƙata ka je ka yi tambaya, sawa'un ka tambayi gwamnati ko ka tambayi waɗanda yake za su bayar, waɗanda yake za su baka, kasan cewa masu taimakawa ne babu laifi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan har labun da kai ka yi tambaya to kar ka tambayi kowa sai salihi. Wato wajen tambayan ma an nuna maka ga wanda ya kamata ka neme su, masu addini za ka tambaya. Kada ka je ka tambayi mutumin da yake ba shi da addini, wanda yake daga baya zai zo ya cuce ka ko ya maka gori da wannan tambayar taka. Amma tambayar gwamnati in babu aula idan akwai bukata, in babu bukata shi ne wanda yake addini sun ba shi da asali. Amma kamar wannan wanda yake da ciwon hanta, wanda yake shi akan kansa ba zai iya ɗaukar nauyin ɗawainiyar neman maganin ba, sai ya samu tallafi. Wannan kwarai ya dace ne mu taimako, babu laifi a cikin wannan. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan ya ce sun kasance su ma'aikata ne kuma suna roƙon Allah ya wadata su. To sai muka ji malamai na cewa Allah baya ba da wadata sai ana kasuwanci. Ku kuma dogaranmu shi ne faɗin Allah, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul azim. Ayar yadda ta kawo ƙarshenta ba haka ba ne. Ya ce yana so a wayar musu da kai. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hanyar neman arziki ne ya fi tsarki ya fi zamantowa halal, sai ya ce amalul yadi amalul rajuli min yadihi ko min kasbi yadihi ko kasbur rajuli min yadihi. Mutum ya yi aiki da hannunsa da gumin hannunsa shi ne sana'a ko aiki, ko kai amfani da basira ƙwaƙwalwarka kai aiki, duk wannan aiki ne da hannunka. Wa kullu bai'in majrur da dukkan wa kullu bai'in mabrur da dukkan ciniki wanda yake nagartacce. Saboda haka wanda ya ce arziki kawai yana cikin ciniki ne, wannan ya faɗa ba abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce arziki na cikin ciniki ba. Arziki ko ina Allah zai iya baka arziki. Kuma wannan ayat da ta kawo gaskiya ne, Allah yana azurta wanda ya so, kuma yana azurta wanda ya so ba tare da iyaka ba. Allah yana yi ba kuma ya ce sai wanda ya ciniki ne kawai Allah zai bashi arziki ba. Kuma kaddara ma ta nuna muna ganin wanda yake ba ciniki din suke ba, amma Allah ya ba su dukiya mai yawa. Muna ganin wanda suke ciniki din kuma ba su samu dukiya ba. To da kashi sha'anin arziki sha'ani ne na Allah, ka nema daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Ya zo daga Aisha radiyallahu anha cewa tana cewa duk wanda Allah ya buɗa masa wata hanya ta arziki wanda ya bashi wadata ta wannan hanyar, to kada ya nemi canjin tafin idan Allah ne ya canza masa wannan. Ba tare da ta yi taƙayyuzi da cewa in kana ciniki ko in kana aiki ba, abinda haka Allah ya baka tamki ne a cikinka. Allah ya rufa maka asiri ta wannan, Allah yana taimaka, Allah yana azurta ka. To kada ka tallafar da wannan abun, domin wannan zai zama kamar wato alamar rashin godiyar Allah maɗaukakin sarki ne da neman canji daga halin da Allah maɗaukakin sarki ya tsayar da kai wanda yake kyakkyawa. Na'am. Magana take ba magana Annabi sallallahu alaihi wasallam take haka. To wannan yake a wasu ayoyin za a ji Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa mukan yi kaza. Misali kamar a cikin suratul Isra yayinda Allah yake cewa kuma mun sanya dare da wuni su zama alamu da dai sauransu. To malam menene hikimar hakan? Hikimar Allah maɗaukakin sarki ya dangana abubuwa ga kansa da damirul jama'a da cewa mu muke yi wannan, yana daga cikin uslubi ne na girmamawa, na nuna izza, na nuna isa, na nuna girma wanda Allah ta'ala yake yi makansa, yana faɗa da girma makansa, da nuna izzarsa, da nuna mulkinsa, yace mu ne masu yin kaza. Amma ba yana nufin kan cewa Allah madaukakin sarki ba ɗaya bane, Allah ɗaya yake a cikin zatinsa, ɗaya ne a cikin sifofinsa. Bai haifa ba, ba a haife shi ba, yayin da yake magana ba yana maganar shi da waɗansunsu ne suke faɗa ba, a'a shi ne yake yi, amma saboda isa da nuna izza Allah ta'ala yake yin wannan. Kuma wai menene gaskiyar magana da ake cewa Imam Malik dukkanin hadisansa baya karɓar su sai ya ga Annabi ido da ido ya tambaye shi cewar shi ne ya faɗa? Wannan zai ban taɓa karanta ba a cikin tarihin rayuwar Imam Malik. Kuma wannan bai zamanto ɗaya daga cikin Imam Malik ɗaya daga cikin malaman hadisi ne wanda suka kafa ƙa'idodin ilimin hadisi da ƙa'idodin inganta hadisi. Shi ya faɗi wanda za a karɓi hadisi a wajensa da wanda ba za a karɓi hadisi a wajensa ba, yake ba a karɓar ilimi daga mutum hudu, ya ambata shi. Ya faɗi ƙa'idodin da ake karɓar hadisi da ake inganta shi, kuma an kawo masa hadisi ya ce wannan ya yi rajin hadisan waɗansu, saboda wanda suka rito ba amintattu ba ne a wajensa. Amma a ce ba a taɓa ruwaitowa a cikin kafan hadisi cewa wani malamin hadisi ya ce ɗaya daga cikin hanyoyin da ake tabbatar da ingancin hadisi shine idan an ga mutum a cikin, idan an ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a mafarki ko a farke, wai ya gaya masa wani abu. Wannan ba shi da asali a cikin ilimi, ba su taɓa gani a cikin kafan musalahul hadisi ba. Musalahul hadisi abinda ake faɗa ga ƙa'idodin da ake karɓan hadisi, in sun cika wannan shi ke nan. Bal irin waɗannan abubuwa an tambayi القاضي ابن رشد المالكي هذين دكود اي شيء من شرط اللي كي كاوان سيور متني الباليني اكذو اكي شيدا او جنسا يهو كنجي بشيدا دا اكذو اكي دي كوما جدا سيما فركيدة بسريد. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masa a cikin mafarki ya ce ɗaya daga cikin shaidun nan ƙarya yake a cikin shaidar gare shi. Shi ne aka tambaye shi yaya alƙali zai da wannan hukuncin. Alƙali ibn Rushd ce ba zai warware hukuncin ba, don shari'a da zahiri take aiki. Sahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gani a cikin mafarki ni ya gani, domin shaidan ba ya shiga kamata. Zamanin malamai sun ce sai ka gan shi kamar yadda Abdullahi dan Abbas wanda ya ce mafarki ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce fa ban ta min wanda ka gani, sai ce kamar hakan dan Ali, sai ce to shi ka gani, sai ka gan shi a kamarsa. Amma an ka gan shi da wata kama daban, to ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani ba, amma in ka gan shi sallallahu alaihi wasallam a kamarsa shi ka gani. To dan haka duk saboda wannan, tunda akwai wannan yiwuwar, ba zai yiwu kamar abin da shirya take aiki da zahirinsa ba, ka je ka ɗauko wani abu wanda yake kayu haka ko ba kayu haka ba. Kuma ko ta tabbata haka, gawar abin da yake ciki shi ne alƙali yana da ilimi a kan shaidu. Alƙali ba ya hukunci da iliminsa, yana hukunci da shaida ne. Alƙali ba zai hukunci da iliminsa ba. Idan shaida ya zo wajensa ya yi masa shaida, bayan shi alƙali ya san shaidan nan ƙarya yake, to alƙali ba zai ce ƙarya kake a cikin shaidanka ba, saboda na san cewa abin nan ba haka ba ne. Sai dai ya ce ma mai ƙara, kai je kai ƙarar ka wajen alƙalin, ka zo ka neme ni ne maka shaida. Da sai alƙali ya je ya yi shaida a wajen wancan, ya suka a kan cewa shaida da wancan ya kawo ƙarya yake, don alƙali ba zai hukunci da ilimin sa. Saboda haka irin waɗannan abubuwa zahirin shari'a ake yi, abinda zahirin shari'a ya kawo shi ake tabbatarwa. Da haka wannan kisa duk wanda ya ce ya ji ta daga wajen Imam Malik sai ya kawo hujjarsa ga Tartibul Madarik. Shin tafan da suka kula da rayuwar Imam Malik babu kamar wannan littafin Tartibul Madarik na Al-Qadi Iyad, wanda hatta wanda suka yi tarihin Imam Malik kamar a cikin Sirar Alamin Nubala wanda suka zo daga baya, duk madogararsu akan abin da shi Al-Qadi Iyad ya rubuta, da kuma Al-Imtina na Ibn Abdul Barr shi ma ya kawo akan rayuwar Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i, dukkanin sun kawo wannan, ba su kawo wannan kisa a cikin tarihin Imam Malik ba. Wannan yace dangane da kwangila, sau da yawa idan aka ba su kwangila suna fitowa da su sayar da ita wato a takarda menene halaccin yin haka idan ka sayar da ita akan ka sayar da alƙawari ne ko ka sayar da wannan ɗawainiyar ta kashi bina amma idan ake ka sayar da kayan ne akan ka sayar da kaya to wannan shi ne bai halatta ka sayar da abu kamar wanda yake da shi cikin mulkin ka ba amma in ka sayar da alƙawarin wannan wanda zai saya ya yadda akan cewa wannan a matsayin alƙawari ne tabbatacce to ka sayar da shi a matsayin alƙawarin to wannan babu laifi akan yin haka wallahu ta'ala a'lam. Wannan ya tambaya wai shin bankunan Saudiya gaba ɗayan su na musulunci ne ko suna ta'amuli da riba? Bankunan Saudiya suna ta'amuli da riba amma akwai bankunan musulunci, akwai wanda suke bankin musulunci ne kadai kamar bankul bilad wanda aka bude kwanan nan, sannan kuma su kansu bankunan riba ɗin sun ware gefe da ake yin bankin musulunci ake ta'amuli da bankunan musulunci. Abinda ya sa dai kawai abinda abu ɗaya ne Saudiya ba su yi ba, suka ƙi ba su yarda a kira su bankunan musulunci ba dan kada a ce wa mutane dan kada a fito da ribar balo-balo ta wancan bankuna ce a to wancan ashe ba na musulunci ba ne, to shi dokar kasar ta hana suke bankunan musulunci, wato kada a ce akwai wani abu da ake ba na musulunci ba a kasar, wannan ku siyasa ce. Wannan yake idan mace shiken da bari mu asa wa'annan kan guda biyu din shikenan kafin idan mace ta yi bari na ciki har ta yi kwana 20 jini bai dauke ba ya zo yau ba zai zo ba sai kamar jibi za ta iya yin ibada kamar yadda haila take kuma ya za ta rinka yin wanka. Idan mace ta yi bari tana da hali biyu, abinda ya fito daga cikinta idan alamun sifar dan adam sun fito ya fito to wannan hukunci da hukuncin mai haihuwa ce, saboda jinin da ya zo mata bayan barinta jinin biki ne, don haka za ta tsaya har sai ya wuce kwana 40 sannan za ta ɗauka cewa ya wuce jinin biki sai taimaka. Idan kuma yana zuwa mata ya ɗauke ne girin da ya ɗauke ya tabbatar kan cewa ya ɗauke sai taimaka, in ya dawo ta tsayar da sallah. Wannan idan abin da ta haifa ya zama tana da kamar mutum ne, amma idan gudan jini ne ko kuma tsoka ba shi da alamar halittar mutum to wannan a bisa sahihin magana na malamai ba za ka ɗauke shi akan cewa jinin biki ba, wannan jinin da wannan ran da ta haihu jinin da ya zo mata kafin haihuwar da bayan haihuwar jinin rashin lafiya ne, za ta ci gaba da sallah ta ba za ta bar sallah ba, jinin istihaba ne, ba ta ɗaukan jinin bari a jinin biki sai idan barin da ta yi ya zo da surar mutum, amma idan bai zo da surar mutum ba to wannan jinin rashin lafiya ne ba za ka bar sallah ba kuma mijinta zai iya saduwa da ita babu ne sai a wannan jini ba jinin haila ba ne ba jinin biki ba ne. Wannan wai wanda ya yi sallah mazi ya fito masa wannan mun amsa tambayar ko kuma wanda yake sallah wai gabansa ya tashi yaya sallar ta take? Sallah wuri ne wanda yake mutum zai ga girman Allah, ba wuri ne wanda yake zai shagaltu da abin da zai rinka yin tunanin sha'awar duniya ba, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna fis salati la shughla, a cikin sallah akwai abin da zai shagaltar da mutum, to da haka mutum ya ji tsoron Allah. Yawancin irin abubuwan da ke kawo irin waɗannan kutsawa a cikin saban Allah ta hanyar yawan hirace-hirace da kallace-kallace da karance-karance, wanda kamar shi ne wanda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake cewa mutumin da ya saba da irin waɗannan abubuwa na barna na batil zai zo masa a wuri wanda yake mafi girman wuri, wannan mummunan abin da ya kasance yana yi ya rinka tsarkuwa a cikin zuciyarsa a wurin da ko kaɗan bai dace a ce yana wannan tunani. Ina alkhairin mutum ya je ya tsaya a sallah kuma ya zo yana tunanin batsa a cikin sallarsa wal'iyadu billah, saboda haka mutum irin wannan sai ya yawaita tuba ga Allah Maɗaukakin Sarki ya getta tunaninsa ya getta zuciyarsa. Allah ya shirya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل
Allah madaukakin sarki yace yamhabu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah yana tafiyar da riba ya dauke mata albarka ya mayar da ita ba komai ba ya zamanto komai yawanta ya zamanto kadanci ba ta da wani kima saboda Allah yana kwashi albarkar da ke cikin riba wa yurbi as-sadaqat. Allah yana sanya kari a cikin sadakoki ayyukan sadaka da kai to Allah yana rubanya su ya kari ninkin ba ninkin akan sadaka. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah baya san dukkan mai yawan kafirci mai laifi. Wannan ayar ta nuna mana cewa riba dai da ake yi domin a samu ƙari to ƙarin na zahiri ne amma a hakikatan wannan ƙarin rage a tawaya ce babu albarka a ciki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ne kulla yasawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Kyakkyawa da mummuna ba za su daidai ba ko mai yawan mummuna ba zai taɓa daidai da kyakkyawan ka ba domin ba wai yawan kuɗin ba ne albarkar ita ce. Ina alkhairin da ke cikin mutum Allah ya ba ka dukiya mai yawa amma wannan dukiyar ya zamanto baka amfani da ba ka ci ta zamanto maka cuta ka kashe ta a wajen hidima a wajen neman a wajen samun macen da babu kamarta ta zamanto macen ta zamanto maka bala'i da musiba Allah ya azabtar da kai ta hanyarsa ka ci ka yalwata ma ƴaƴanka zamanto bandararru a kanka ba su maka biyayya ka gina gida kafkeken gida gidan ya zamanto maka tamkar kurkusa kuma Allah ya hana ka shigansa. Albarka shi ake nema ita ake nema a cikin dukiya shi yasa Allah madaukakin sarki yace walau anna ahla alqura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard. Da mutanen garuruwa sun yi imani sun yi takwa sai mu bude musu albarkatu daga sama da kasa kaga sai Allah yake albarkatu daga sama da kasa amma yayin da kuma Allah yake bayanin mutane yayin da wa'azi ya zo musu manzanni suka zo musu suka bandare Allah bai ce ya bude musu albarkatu ba yake falamma na su ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay. Yayin da suka bar abinda muka yi musu wa'azi kansu barshi muka yi musu wa'azi akan yinsa suka manta da shi suka bar shi suka ajiye shi a gefe Allah ya ce muka bude musu kofofin komai da komai da haka idan Allah ya tilo maka ya bude maka kofofin komai da komai wannan bayanin nufin kan cewa Allah ya karrama ka ba in Allah ya bu in Allah ya nufin ya ba ya kyautata maka ya baka alkhairi ya baka kyakkyawa to sai ya bude maka albarka sai ya baka albarka sai baka albarka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yayin da zamu ci abinci muke bismillahi wa ala barakatillah domin albarka ake nema domin sau da yawa zaka ci abinci ya zamanto ga dadin ga yawan amma ya zamanto babu albarka sai ma ya zamanto mai cutarwa to Allah yana kwashi albarkar da ke cikin riba. Allah na kwashi albarkar da ke cikin riba duk irin yawan kudin babu za su zamanto ba za su yi albarka ba wa yurbi sadaqat amma Allah yana sanya riba mai yawa a cikin sadaka kitani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula la yatasaddaqu bi sadaqati min ibi kasbihi wa inna Allah la yaqbalu illa tayyiba illa talaqaha ar-rahman fa wada'aha fi yaminihi wa kitaya bi yaminihi fa yurabbiha kama yurabbi ahadukum quduwahu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum yayi sadaka da sadaka to face to Allah yayi sadaka da kyakkyawan dukiyarsa da halal din dukiyarsa kuma Allah baya karɓan sadaka sai ta halal to Allah zai karɓe ta ya sanya ta akan hannunsa na dama dukkan hannayen Allah dama ne baka cewa Allah yana dama yana da hagu Allah ya sabanta kansa da dama bai sabanta kansa da hagu ba sannan Allah ya ƙara wannan sadakar tasa ya ringa ƙara ta yana ya nema ta ƙari kamar yadda ɗayanku zai ɗauki dan raƙuminsa ya rinƙa masa cutar abinci yana ba ya kore da raƙumin ba ya masa cuta ya rinƙa masa tarbiyya yana ba shi abinci yana kula da shi domin ya girma to haka Allah zai masa sadakar mutum in Allah ya ba mutum ka ba da sadaka Allah shine da kansa zai dauki nauyin kula da ita da ka'ada da sanya mata ƙari har sai ta zamanto wato abin nan hatta ta kuna mitlan jabal kamar yadda zuwa karshen hadisin a cikin Bukhari har sai ta zamanto tamkar wato dutse tamkar dutsen ƙoho. Sannan Allah ya ce wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah baya son dukkan mai yawan kafirci al'athim mai laifi. الكفار من يوان كاتب في تيجر مبالغة أكيو وانا أكوي إشارة جاتشي وا إدام مسلم واتو كل رباء يعني جاتشي حالين كاتبين دوم الله أنا مغانا كاتب الله أنا مغانا رباني يفت رشن البركة يفت كان شواء الله الله يأوكي البركة أتكينتا duk in ku Allah ya dauke albarka a cikin ta duk wanda ya ci gaba yana yin wannan to kaga bashi da wani kaso a cikin soyayyar Allah to ba wanda zai ci gaba da yin wannan ba illa wanda yake mai koyi da halin kafirai kamar an ce musu ne to kada ku zamanto tamkar waɗannan wanda bayan Allah ya ga musu cewa babu albarka a cikin wannan amma gida kada da kutsa mata take yi domin saboda rashin imanin su ba sai da Allah ba kafire su ne kadai suke wannan to kafire ku Allah madaukakin sarki baya san su haka zalika Allah baya san masu laifi Allah madaukakin sarki baya san masu laifi sifar dan haka kada ka kasance a cikin su kada ka kasance daya daga cikin su
na'am innallazina amanu wa amilussalihati wa aqamussalata wa atawuz زكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
sannan kamar yadda uslubin alqur'ani yake idan an kawo halin miyagun mutane sai kuma a kawo halin makirki din bikicawan karshensu Allah ya ce innal ladina amanu wa'anda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari wa atawu zakat wa aqamu ssala suka tsayar da zakka suka tsayar da sallah wa atawu zakka suka bada zakka lahum ajruhum inda rabbihim ladan su matabbaci ne a gare su daga wajen ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba to kamar inda waɗannan wanda suke sun dauki halin kafirai marasa godiya ga Allah madaukakin sarki wanda kafircin su da rashin godiyarsu ga Allah shine ya sanya su ba su wadata da halal ba dole sai sun je sun ci dukiyar mutane ta hanyar barna ta hanyar ƙarya da zalunci suke karɓar riba to akwai kuma waɗanda suke aka so su ne wanda suka yi imani wato su ne wanda suka yi imani na gaskiya da Allah da manzansa da mala'ikunsa da littafansa da ranar lahira suka yi imani da ƙaddara kuma suka yi aiki nagari aikin da ya zamanto an yi shi dan Allah kuma ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suka tsaye da sallah ma'ana suka yi ta yadda Allah madaukakin sarki yake so a yi ta da suka sharuɗanta da kuma yin ta a cikin jama'a da kiyaye lokacinka suka bada zakka ta farilla wanda Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin dukiyarsu da dadin rai ba da sai an kwata ba suka dauko suka bayar suna masu gaskata a kaurin Allah suna masu neman lada to wanda suke da wa'annan sifa Allah zai ba su ladan su matabbata da ladan matabbaci a wajen Allah ba za su tsoro ba akan cewar ladan su da suka yi ko ayyukan da suka yi Allah zai toga tasiwa a yaki ba su lada kuma abinda suka bari a nan baya na nauye-nauye Allah shi zai waliyin su ba za su yi bakin ciki akan abinda suka bari ba
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
يا أيها الذين آمنوا الله يقول لسك إيماني اتقوا الله فجدورا الله وذروا ما بقي من الربا كبر sauran abin da kuke da shi na riba da yake hannun mutane ku kyale kada ku karba in kuntum mu'minin in kun kasance mu'mine na gaskiya fa in lam taf'alu idan ku ba ku yi haka ba kuka je kuka ci gaba da karba fa azanu bi harbin min Allah wa rasul to kusanu da zuwan yaki akan ku daga Allah da manzansa wa in tubtum idan kuka tuba bayan wannan wa'azi ya zo muku falakum ru'usu amwalikum to uwar dukiyar ku wannan haƙƙin ku ne mallakar ku ce naku ne la tazlimuna ba kwa cutar mutane da karban riba wala tublamu ba a cutar ku da hana ku haƙƙin ku wannan shine adalci Allah ta'ala yake ya ku bayan wancan ayar Allah yake wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba wannan nafi ne akan haramci to amma saboda cewar mushrikai da cewar kafirai da munafikai da suke cewa innamal bai'u mithlu riba ciniki tamkar riba ne to kada wani ya tsauka kan cewa ai Allah kawai yayi raddin maganar mushrikai maganar kafirai da cewa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba babu haramci balobal musamman ma a wannan zamani da ake neman dole sai an halatta abin da bankuna suke to sai Allah ya zo da umarni wanda yake a bayyane wanda yake babu wata shubha a kai wanda yake zaman to nasi ne akan mas'ala nasi ne wanda yake babu wani kokonto a kansa Allah ya ce ya kun da suke imani ku ji tsoron Allah sai aka fara da tsoron Allah domin tsoron Allah shine babban umarni wanda yake za ka yi ruko wanda yake shine babban shine ita ce tarbiyar farko na mutum ya ba Allah ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya min ar-riba ku bar abin da yayi saura na riba ku bar abin da yayi saura na riba wato a ta'amulin da kuka riga kuka yi na riba ya zamanto kuna bin waɗansu bashi ba su biya ku ba to kada ku ce bari in karɓi wancan riban tunda ai wannan ciniki ne da ya riga ya gabata a ku tsale wancan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin fatuhu makka yace wa kullu riba al-jahiliya mawdu'un tahta qadami hadha wa awwalu riban adha'uhu ribana riba al-abba yace dukkan wata riba ta jahiliya na taka ta na ajiye ta na rusa ta babu wannan haƙƙin kada mutum yazo duk wani interest da ake bin sa to ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rushe wannan ba zai biya ba kuma ribar farko wanda zai rushe ita ce ribar mu ribar Abbas domin Abbas dan Abdul Muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin attajirai daga cikin abubuwan da Abbas yake yi yana bada bashi da ruwa shi ma kafin hari a kafin hani yanzu to da aka saukar da hani sai suke ganin kan cewa ai za su ci gaba da waccan mu'amalar da ake ta riba ita hani da ita mu'amala ce take tana nan amma sabuwar kulli da za a yi sabuwar mu'amala ita ce ba za a yi ta riba ba sai Allah ya ce a'a abin da ya riga ya tsora ne riba shi ma ku bashi haka dalika wabdu saqif wadansu ma sun ce wannan shine dalilin saukar aya saqif mutanen fa'id manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi fatuhu makka ya je yake su domin ya shiga da su cikin addini domin su ga addinin musulunci domin su ne suke tsora a cikin jazirar larabawa da basu musulunta ba da aka je aka fara yaki sai suka ce a zo a yi sulhu suka yadda za a yi sulhu to a cikin sulhu sai suka ce akwai riba tsakaninmu da Qurayshawa ribar da ke tsakaninmu da Qurayshawa su suna da ita akan mu muna da ita akan su tamu da muke da su akan da tamu ribar mu da muke da su akan yahu akan Qurayshawa to in sun tashi biya su biya mu har da ribar mu mu ko mun tashi biyan su mu biya su uwar kuɗi babu riba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga a rubuta wannan sharadi ba sai ce ku musulunta akan cewar abin da yake haƙƙin musulmi matabbaci ne a gare ku nauyin da yake wuyan musulmi shi ma ya hau kan ku sai da aka saukar da wannan ayar sai aka karanta musu saboda haka sai suka ce ina mu ina yaƙi da Allah maɗaukakin sarki tunda sun ji an ce idan ba ku hannu ba to ku sanu da cewa yaƙi yana nan zai zo muku daga Allah da manzon ku ce ina mu ina yaƙi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tattara suka ce to ba a suka hakura suka kar a biya mu da to shine wanda Allah yake haramta wannan shine idan mutum shine hukunci na idan mutum yana ta'amuli na haram yayin da bayani ya zo masa to sai ya tsaya abin da yayi saura na haƙƙin mutane na haram ai abin da yake yana da haƙƙi akan mutane wanda yake ya samu wannan haƙƙi ne ta hanyar haram to kada ya karba mutum ne yana cinikin giya an zo an sai mutum ne yana sayar da giya ko yana sayar da sholusho ya zo ya sayar da mutane sholusho ga abin da yake ya hukata su ba an sa ya bashi ba a kawo masa kuɗi ba an bashi advance ya ji ya bayar advance ba a kawo masa kuɗi ba ba sai ba manyan dilolin wani ya zubi Allah idan ya tsaya to in aka in irin wannan ta zo sai ya abin nan idan bayani ya zo maka to ba zai karba ba domin wannan kudin da yake ci haramu wazaru ma baqiy min ar-riba haka dalika duk sauran kudin haram abin da yake naka abin da yake ya abin da yake kai tsororo ta hanyar haram to ka kyale shi inde kai inde Allah ce in kuntum mu'minin inde ku mu'mine ne wato nan ana abin nan motsa imani domin imani shine yake sa abu Allah aka motsa imanin mu'minai kace inde ku mu'mine ne na gaskiya to ku aikata wannan umarni fa in lam taf'alu idan ku ba ku yi haka ba wato idan ba ku bar riban ba fa adanu bi harbin min Allah wa rasuli to ku sanu da yaki daga Allah da manzonsa wato Allah madaukakin sarki ya sanar da ku yaki ma'anar fa'adanu daga adina ne ai kun ala ilmi ka kasance a cikin ilimi ka kasance a cikin sani cewa ga halinka a wata qira'ar ta Hamza fa'adinu wato kusanar da waɗansu cewa Allah da manzonsa za su yake ku kusanar da waɗansu wato har ma yakin ma ya tabbata akan ku kuma an ku ake so kusanar da waɗansu wannan shine ɗaya daga cikin zunubai da Allah madaukakin sarki ya yake sakamakon sa shine yaki da Allah yaki daga Allah da manzansa daga ciki kuma gaba da waliyan Allah gaba da masoyan Allah wanda Allah yake so babban manya ku daga cikin su a sahun farko shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yace man adali waliyan faqad adantu bil muharaba wanda yayi gaba da wani wali nawa to wannan ina sanar da shi da yaki da yaki wato da yaki daga Allah yana sanar da shi cewa shi mayakin sa ne to wannan ishara ne akan girman zulubi riba tana daga cikin manyan zulubai don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya gabata ya sanya riba a cikin ɗaya daga cikin zulubai guda bakwai masu halakarwa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu as-sab' al-mubiqat ku ji tsoron wato zulubai masu halakarwa guda bakwai yace al-ishraku ash-shirku billah shirka da Allah wa sihr da tsafi wa aklu mal al-yatim da cin dukiyar maraya wa aklu riba da cin dukiyar riba wa tawalli yawm az-zahab da gudu a fagen fama wajen yaki wa qatl al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat da yin kazafi ga mata waɗanda suke kafin dangu mu'minai ba tsararru amma ka yi musu kazafin yin zina da kuma shahadatul zur shaidar zur shi ne kaje ka shaidar ƙarya domin a ci dukiyar mutane a ɗauki haƙƙin mutane ba da haƙƙi ba waɗannan su ne sab'ul mubiqat kaga aka ambaci riba a cikinsu don haka ta daga cikin manyan zunubai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin ya ce riba ƙofa ce ta mummunan aiki guda 70 wato ta hana sharrin da ke cikin miyagun ayyuka guda 70 mafi sauƙi daga cikin ayyukan nan guda 70 shine mutum ya zina da mahaifiyar shine mafi sauƙin sharrin da ke cikin zina ai da ke cikin riba wal iyadu billah sannan Allah ta'ala ya ce wa in tubtum idan kuka tuba daga cin riba falakum ru'usu amwalikum to uwar kudinku wannan naku ne haƙƙinku ne Allah ya tabbatar muku da wannan ba za a kwace muku ba za a hana ku ba tunda riba ta abu wato wannan shine ka'ida da ake bi wajen dukkan wani wata mu'amala ta haramun ko wata mu'amala da shari'a ta bata idan aka bata in aka bata mu'amalar to kowa sai ya koma zuwa ga asalin dukiyarsa ya karba asalin kudinsa idan aka zo mutum alal misali ya zo ya yi ciniki a lokacin da Allah ya hana a yi ciniki ana kiran sallar juma'a da liman ya hau kan minbari ya je ya yi cinikin mota a lokacin to wannan ciniki ba ta ce ne a cikin shari'a to ya za a yi shi kenan ya sha kenan dai a tafi akan haka in suka yi haka Allah bai sa albarka a cikin cinikin su ba to yadda za a yi sai a warware wannan cinikin ya za a warware shi a dawo ma da mai kudinsa mai saya kenan a dawo ma da mai mota motarsa to idan kuma ya sayar fa ko kuma abin nan motar an sace ko makamancin wannan to sai ya dawo masa da kima sai dawo masa da kimar abin da ya tashi kuma ya dawo masa da kudin sa. A ce kimar motar a kimar motar shine kaza, to sai ya dawo masa da kimar a shi kuma ya mayar masa da kudin sa. Wannan shine asali na yadda ake na idan wata mu'amala ta haram ta zo, in aka warware ta, to masu haƙƙi haƙƙina tabbata a kansu. Don haka nan Allah ta'ala ya ce idan kuka duba kuka bar mu'amala da riba, to uwar kudinku wannan tabbas ne a gare ku. Idan ka je ka ci bashi da riba, to ba za ka zo ka ce an ce riba haramun ce, saboda haka ai shikenan sai ka ɗauki asara. Ka je ka yi ta'amul, asali mu'amala ce ta haramun. Mai mu'amala ce ta haramun, duk biyan riban shi ne haramun, amma kuɗinsa da ka karɓa bashi wannan haƙƙinsa ne, sai ka dawo masa da shi. Falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamu, ba kwa cutarwa ta hanyar ku karɓi riba. Wa la tuzlamun, ba a cutarku, kuma ba a cutarku kada a karɓi riba daga gare ku. Domin da bayar da riba da karɓarta dukkaninsu a laifi duk ɗaya suke, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ya tsine na mai cin riba da mai ciyar da shi da mai rubutawa da mai shaida, yace hum fil ithmi sawa, su a laifi duk ɗaya suke. Don haka wanda ya bayar da riba shi ma an zalunce shi. La tazlimun, ba kwa zalunci da karɓar riba. Wa la tuzlamun, ba a zalunta ku da hana ku haƙƙinku, hana ku ra'asul mal ɗinku, ko kuma a zalunce ku da karɓan riba daga wajenku. Domin wanda aka karɓi riba daga wajensa an zalunce shi. Wato wannan ƙa'ida ce daga wannan ayar da makamanciyar da ayoyi wanda suke kama da wannan na korar da na kore zalunci. Malamai suka ɗauki ƙa'ida ɗaya daga cikin ƙa'idodin shari'a wanda ake cewa la darara wa la dirar, babu cuta babu cutarwa. Wato kada ka cuci wani, kuma kai kada ka makkana kanka, kada ka kai kanka yadda za a cuce ka. Ƙa'ida ce ta shari'a. Shine waɗansu suke bi, waɗansu suke ambaci da cewa ad-dararu yuzal, cuta kawar da ita ake yi. Daga cikin furu'in wannan ƙa'ida, idan mutum yana da mace sai ya hana ta abinci, ya takura mata, ya rike mata mummunan ɗabi'a, domin ya matsa mata ta ce za ta yi hulɗi, ta ce kai na gaji da wannan auren, me kake so in baka, in fanshi kaina, ka kyale ni, ka sauƙaƙe mu. Idan alƙali shi yasa aka ce hulɗi alƙali ne yake. To idan alƙali ya tabbatar cewa akwai darar, to ƙa'idar shari'a ad-dararu yuzal, ba za a kyale az-zalimi a cikin zalincin sa ba, sai a ce baka isa ba ka tilasta ta yi hulɗi, sai dai alƙali ya tilasta mata ya sake ta. Ya sake ta babu ko kobo, ya sauƙaƙe mata, domin cutar ta yake a cikin zama. Ba za a ce ya zamanto ya cuce ta, ya matsa mata ba, sannan kuma a ce wai sai ta zo ta fanshi kanta ta ba shi kuɗi. Wannan aka yi haka an yi cuta. To ƙa'idar shari'a kuwa ad-dararu yuzal, la tazlimuna wa la tuzlamu. Allah ya haramta zalunci a kan kansa, kuma ya sanya shi abin wanda yake haramun tsakaninmu. A cikin wannan akwai isharar cewa ɗaya daga cikin manya-manyan illolin haramcin riba shi ne zalunci. Wanda yake kuwa haka ne, riba akwai zalunci a ciki, domin galiban waɗanda suke da ikon bayar da bashi ga riba mawadata ne, ba mabukata ba. Kuma wanda suke karɓan bashi ga riba mabukata ne, bukata ce take sa suke karɓan bashi ga riba. Inda ba su da bukata ba za su je su karɓi bashi ga riba ba. To don haka a cikin wannan kaga akwai ƙara mai ƙarfi-ƙarfi da ƙara ma wanda yake talaka a ƙara masa talauci. Ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa kenan ƙasashe masu tasowa, ƙasashen Afirka da Asiya suke cikin matsanancin hali. Domin me? Domin kuɗaɗen da suka samu, abinda suka sayar na kayan noma da suka samu, in ma suna da ɗan mai sun sayar da man nasu, maimakon su yi amfani da wannan kuɗin wajen su gina mutanensu asibiti, su yi maganin malaria, a gina makarantu, a ƙara albashin mutane, a ɗauki ma'aikata aiki, a yi hanyoyi, a yi abubuwa wanda yake za a kawo cigaban ƙasa, a sai dai su biya bashin da aka ba su, su biya ruwan bashin da aka ba su, ba ma su biya bashin ba, don bashin ba a sanin a biya shi, sai dai kawai a riƙa biyan ribar da ke cikin wannan bashin. Har ya kai da waɗansu ma takarar masu ne suke cewa kamata ya duk ƙasashen Afirka da duk ƙasashe masu tasowa da ake bin su wannan bashin, su ce kawai ba za su biya bashin ba. Sinki. Domin a filin samun ƙasashen su ce dole sun yaƙi. Da wannan da ya sa ɗin da aka zo aka ce an yayyafe, aka zaɓi waɗansu ƙasashe aka ce an yayyafe musu, to duk ba wani abin yasa ake wannan ba, saboda a cikin wannan mu'amala ce wadda take ta zalunci. To kuma shi ne nan Alƙur'ani yake ishara gare shi kan cewar akwai zalunci a cikin wannan mu'amalar da riba. Sannan Allah ta'ala ya ce wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara, idan
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فتمدى أبونا مؤاملة في تباشي wanda duk abin da ya kawo riba kenan, to Allah ya ce idan wanda aka ba mu bashi zu usra yana cikin halin wahala, yana cikin halin tsanani, halin rashi, fa nadhiratun ila maisara, to a saurara masa ya zuwa ga lokacin da zai samu halin sauki domin ya biya, ya biya bashi ba tare da ya galabaita ya shiga ta ba, ba tare da kuma ya kasa biya ba, ba shi da ikon biya a ce dole sai ya biya, ko kuma yana da ikon biya amma in ya biya zai galabaita a ce dole sai ya biya. Allah ya kinyina cikin halin usra, halin tsanani, fa nadhiratun ila maisara, a saurara masa har ya zuwa ga lokacin da zai iya biya, lokacin sauki. Wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun, ku yi sadaka da wannan bashi wanda ho ga ya shiga cikin tsanani, ya shiga cikin usra, to ku yi masa sadaka ku ce kun yafe masa, khairun lakum, wannan shine fa alkhairi a gare ku, in kuntum ta'lamun, amma in kun sani, inda kun san abin da Allah madaukakin sarki zai ba ku a cikin wannan yayewar tsanani, da kun yi sadaka kun yafi. Shi yasa ne Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya farraja Allah anhu kurbatan min kurabi yawmi qiyama, wanda ya yaye ma musulmi wani bakin ciki, wani tsanani daga cikin tsananin rayuwar duniya, Allah zai yaye masa tsanani daga cikin tsananin ranar alkiyama. To ya za a yi ka san inda ka san tsananin alkiyama, ai da kullum za ka zama a cikin yayewa mutane bakin cikin su, tunda tsananin alkiyama tsanani ne wanda yake ba za ka samu tashi tsananin duniya ba. Tsananin duniya kana tunanin kan cewa za ka samu hala, bari kai haƙuri zai zo ya wuce, tsananin lahira ba haka yake, tsananin lahira babu zancen haƙuri, ba za ka iya babu zancen. Tsanani ne wanda yake Allah yake cewa fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum, ko kai haƙuri ko kai haƙuri duk ɗaya ne, dan bai taɓa wucewa ba. Babu wannan, ka san haƙurin cewa jin cewa yau masiba ƙarshen ta zai zo, ya ɗaya daga cikin abin da ke kawo yake sanya ya zuciya, kai ta hammulinta, kai taimake ka wajen haƙuri. To amma yayin da ya zama tsanani wanda yake in haƙurin bai san haƙuri ba, to wannan ka san tsanani ne wanda yake ya tsananta. To da kun san wannan, kun san cewa idan muka yaye ma musulmi tsananinsa na duniya, Allah zai yaye muku na lahira, to da kun yi ta yin sadaka da yaye ma musulmi da suke cikin tsanani, halin tsanani da suke ciki. Wannan shine bayani akan ka'idar wato abin nan al-mu'tasib, wanda yake ya shiga cikin wahala, kuma ga haƙƙin mutane a kansa. Wanda yake ya shiga cikin wahala, haƙƙin mutane na kansa, annan Allah madaukakin sarki ce a saurara masa har sai ya sami shi. To idan mutum ya zamanto muflisi, haƙƙin mutane diya ya kwaranye diya haɗe da dukiyarsa, to ka'idar shari'a shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da hadisin Mu'adh ibn Jabal, lokacin da ya zamanto kan cewa ya karɓi bashin mutane ya je zai yi noma, abin ya zo abin ya lalace, ba a samu alkhairi ba a ciki, ga kuma haƙƙin mutane a kansa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wanda suke bin sa bashi, to ku zo ku duba ga dukiyarsa, kowa ya ɗauki abinda kuke da shi kenan na dukiyar, abinda yake da shi kenan, to shi sai ku raba ma kanku. Wato wanda yake haƙƙin mutane ya hau kansa, sai a zo a duba dukiyarsa da kadarorin da yake da shi, a sayar a raba wa mutane gwargwadon bashin da suke bin sa, a ƙyale masa abinda yake zai rayu rayuwa wadda take a ba rayuwar da zai galabaita ba, ba rayuwar da zai galabaita. Waɗansu malamai suka ce a ban masa tufar jikinsa kawai, waɗansu kuma suka ce a'a a bar masa tufafinsa da abincin da abinda zai rinka cin abinci kullum, da mata, da hajini, da abin hawa. Wannan sabani ne na malamai kan abin da za a bar ma al-mu'sir yayin da ya zama to haƙƙin mutane ya hauka kansu, ba za a hana mutane masu haƙƙi haƙƙinsu ba, kamar yadda shi kuma ba za a sanya shi ya galabaita ba, sai a biya haƙƙin mutane. To amma wannan wa'azi ne ga su masu haƙƙi, cewa yayin da muke shiga cikin wannan hali, kada ka zo ka haƙi zuciya dole sai an baka haƙƙi. Wa nadhiratun ila man sawara hazuwa lokacin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjuwa lokacin sulhu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu kissar wani daga cikin magabata, cikin kissoshin magabata, a hadisin Hudhayfa bin al-Yamani yace uti Allahu bi 'abdin min abidihi yawm al-qiyamah, za a zo wajen Allah da bawa daga cikin bayin sa ranar al-qiyamah. Fa qala madha 'amilta li fi dunya, sai Allah yace ma wannan bawan nasa me ka aikata min a rayuwar duniya. Fa qala, sai bawan yace ما أملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها. يا الله ني با وانا ابو وان دنا اي كتاكو دا كوتن كوتن قاير ذرة ني دنكي كونا زنسا مونا با دنكي سسونا دنكي دا كونا او جنك يا الله. قالها ثلاث مرات تو اكو الله زي قيامتا شما اي قيام الله وانا الرجل. قال للأب قال العبد سباوان يتي عند آخرها انا اكم سباوان يتي مع الله يا رب يا أبنجينا إنك كنت أعطيتني فضل مالي. الله كاباني رارا دوكيا واتو كاباني دوكيا رارا دوكيا شيني واتو كل ينا تسيدي يدوبا كان أفوي وانا أفوات أنسو كدي وانديك يا من تادو سيدي خند السوبة يدوبا كان غاوات أنسو كدرو يتون دبايا بكاتر شيني فضل مالي يا وش بكاتر فعلا. وكنت رجلا أبايع الناس نيكم متنين واندي نكي تنكيا دمتاني التاجريني وكان من خلفي الجواز بايانا وكان من خلقي الجواز نيكو مينا دا تكين قبيئة مسامحة سوق قاوة ياتيوة. فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر ناكسا انتي وندي كتكين حال سوقي سيئن سوق قاوة بانا قنن قاوة وأنظر المعسر وندكو يكي حال قنني sai in saurara mata har sai lokacin da ya kai halin da zai iya biya sai in biya. Qala fa yaqulu Allahu azza wa jal ana haqqu man yuyassir adkhil aljanna, sai Allah ya ce ni ne wanda na fi kowa cancantar mai sauki ga wanda suka cancanci sauki a shigar da shi aljanna, shiga aljanna sai a shigar da shi cikin aljanna, udkhul aljanna sai a shigar da shi cikin aljanna. Haka Bukhari da Muslim suka rawaita wannan hadisin. A wata riwayar ya kasance yana ce ma masu yi masa hidima cewa duk wanda kuka je wajen sa karban bashi sai ya nuna muku bukata, yake yana cikin halin wahala, ku kyale shi, ku saurara masa da Allah, ni ma Allah ya saurara min ya yafe mu. To shine sai Allah ranar alkiyama ya ce mu ne muka fi cancanta mai karamci ba kai ba, sai Allah ya yafe mu. Yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake cewa duk wanda ya saurara ma wanda yake cikin tsanani ya saurara masa har wato lokacin biyan bashi yayi amma ya kasa biya yana saboda tsanani, to sai ya saurara masa, to da kowace rana da ya kara masa saurarawa Allah ya zai rubuta masa cewa wannan bashin sadaka ce a wajen mutum, tamkar yayi sadaka da wannan kudin ne a gare shi a kowace rana ɗaya da ya kara saurara masa. To wannan shine Allah madaukakin sarki ke kudai tawa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa wannan a cikin hadisan da muka ambata. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man a'ana mujahidan fi sabilillah, wanda yake maki mujahidi a tafarkin Allah, aw ghaziyan ko wanda yake kai hari domin da daukaka addinin Allah, aw ghariman fi usratihi ko yace maki wanda yake ana bin sa bashi a cikin tsananin wahalar a cikin yayin da yake kuma yana cikin halin tsanani ba zai iya biya ba, aw mukataban fi raqabatihi ko wanda aka ce ya fanshi kansa aka sa masa farashi ya je ya rinka ciniki domin ya zo ya bawa ne wanda aka ce zai kai incin kansa, adallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, Allah zai sanya shi a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa in ba inuwar Allah ba. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi ya wannan hadisin ba za mu canza shi ba, akwai zaid bin al-ani hadisi ne da'if. Sannan Allah madaukakin sarki yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ku ji tsoron wani wuni, ku ji tsoron wata rana, turja'una fihi ila Allah, da wannan rana a cikin ta ake mayar da ku zuwa ga Allah. Kuma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, sannan a cika mu kowace rai abinda ta yi tsururi, abinda ta aikata a wannan rana, wa hum la yuzlamun, alhali su ba za a zalunce su komai ba, ba za a rage musu wani abu daga cikin haƙƙinsu ba, ba za a ɗauko zunuban wani a tsora musu ba, ko su aikin lada a hana su ladansu. Wannan shi ne wa'azin da Allah ya ƙare waɗannan ayoyi na hannun riba da shi, cewa to ku ji tsoron ranar da ake mai da ku zuwa ga Allah. Babu wa'azi irin wa'azi da ranar alƙiyama. Wa'azi da ranar alƙiyama shi ne wa'azin da ya fi komai. Ba wa'azi da soja ba, ba wa'azi da ɗan sanda ba, ba wa'azi da kurkuku ba, ba wa'azi da tafiyar dukiya ba, ba wa'azi da wahalar duniya ba, wa'azi da ranar lahira, wa'azi da ranar alƙiyama ga wanda yake da imani. Shi yasa nan sai Allah yake mana wannan wa'azi. Abdullahi dan Abbas ya ce wannan ita ce ayar ƙarshe da Allah ya fassara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a wannan riwayoyin an ce bayan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fi shekara, bai fi kwana 70 ba, a wata riwayar kwana 20, a wata riwayar kwana 7 ya bar duniya. To kuma ta cancanta ya zama to an ƙare da ita, saboda komai mutum yake yi ya tuna da ranar da za a mutu shi zuwa ga Allah, ya tuna da ranar da za a sa shi a cikin kabari. An ce ranar da za a mai da ku ya zuwa ga Allah, waɗansu ce ranar alkiyama ce, wanda yake shi ne zahiri. Waɗansu kuma suka ce a ranar mutuwa, domin duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tashi, ranar kiyamarsa ta zo. Ranar da za a sa shi a cikin kabari shi ne ranar da ake mai da kai zuwa ga Allah. A ran nan shi ne za a cika maka aikinka, domin babu sauran aiki, kuma babu sauran istighfari, babu sauran a neman ƙarin lada a kan abin da kai, ko neman Allah ya yafe maka, babu sauran wannan, sai dai kawai ka riga, sai dai girbin abin da ka riga ka koro ka. Don haka mutum ya tanadin abin da zai, ya tanadin wannan rana, mutum ya tanadin wannan rana ta hanyar tsoron Allah, ta hanyar taqwa. Kalmar taqwa ana amfani da ita wajen tsoron Allah, da tsoron wutar jahannama, da tsoron ranar alkiyama. Kamar nan an yi amfani da ita wajen tsoron ranar alkiyama. Ku yi taqwar ranar alkiyama. Me ya taqwar ranar alkiyama? Ku ji tsoron Allah ta hanyar wato binciken kawukanku, ku san yaya nauyin da Allah ya ɗora muku yake a kanku, kun soke ko ba ku soke ba, yaya haƙƙin Allah yake, don saboda wannan ranar, domin rana ce wadda yake ta bincike, rana ce ta sakayya, ta sakamako. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu samu kyakkyawan sakamako. Wannan shi ne ƙarshen ayoyin da suka zo a na riba da kuma a mu'amalar dukiya umuma. An fara da bayani akan sadaka, aka ƙare da kuma tsoratarwa akan hanyar cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba, wanda yake daga cikin hanyoyin cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba, babu kamar wanda akwai dukiyar riba. Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin waɗannan ayoyi ya kawo kissa ta wani mutum da ya zo ya tambayi Imam Malik cewa ya ga irin abin da giya, ya ga wani mutum ya sha giya, ya ga irin tamɓilan da yake, sai ya ce shi kuwa matarsa ta saku idan dai akwai wani zunubi da ya fi shan giya. Bayan shirka, in akwai wani zunubi da ya fi shan giya, shi kuma matarsa ta saku. Sai ya je tambayi Imam Malik. Imam Malik yake kyale ni tukuna ni zani, sannan ka dawo ka bata, ka dawo in baka ansa. Ya sake dawowa wajensa, ya sake cewa koma, ya sake dawowa. Da ya dawo sai ya ce masa, kai ina ganin matarka ta saku, je ka rabu da matarka. Domin na duba Alƙur'ani, na yi tunani a cikin Alƙur'ani, na ga babu zunubi da Allah ya ambata da yake da tsanani irin riba. Domin shi ne kaɗai Allah ya sanar, ya yi sanar da cewa yana yakin masu abin da in ba su daina ba, su sani cewa sani da yaƙi da Allah da manzansa. Saboda haka babu kamar riba, don haka matarka ta saku. Domin inda shan giya ɗin ya ji, da take to matarka ya rike matarka. Shi yasa ba a san wannan alhalin su gifta lafi, rantsuwa da shi yana daga cikin abubuwan da ba a so. Duk da yake waɗansu malamai suna ɗaukar sa a babin babban bakance, ba babin rantsuwa ba, wanda suke cafe mutum ya kafara su yami. amma inda sharri yana tsaye daga cikin abin da yake aukar da saki idan mutum yayi da wannan sharri din kamar yadda ya faru a wannan fatwa sai Imam Malik wannan kisa Imam Al-Qurtubi ya kawo ta a cikin tafsirin waɗannan ayoyi wannan ayoyi sun nuna mana irin girman irin tsarin musulunci na yadda yake tsari ne na taimakekeniya da juna taimakawa marasa ƙarfi bayan an taimakawa marasa ƙarfi kuma sannan a hana zalunci a hana zalunci to ɗaya daga cikin yadda musulmi za su hana zalunci shine kawar da wannan musiba da wannan annoba ta riba da ta zama ruwan dare gama duniya ko ina kasashen musulmi ya zo ya mamaye ko ina loko-loko duk wata mu'amala sai ta ga abin nan a in ka tsira ta nan wajen sai ga sani ma ta shafe ta can wajen wajibi ne a tashi a kawar da shi a cikin al'umma mu dole ne mu haɗa ƙarfinmu da dabararmu da ikonmu kowa ya ba da gudunmawarsa a wajen wannan kowa ya ba da gudunmawarsa haƙiƙa wajen yaƙi da wannan mu ba da gudunmawa yadda ya kamata mu ba da gudunmawa ba yawancin mu sai mu zauna mu ce to ai larura ne ba yadda za a yi ba ma tashi ni wani abu wanda yake da canza mana abinda muke gani shine badili din a zo a kafa bankin musulunci an yi abin kamar yayi wa an yi abin amma kowa abin da ta ciki na ciki kamar ba a sakankance da cewar rubadin haramun da shi kuma kullum gashi nan ana fito da hannun jari na bankuna da wanda yake ba abin da suke in ba riba ba kuma ga yanda ake tattara to dan suna cewa in musulmi ba su yi hannun jarin bankuna din nan ba tattalin arziki ne da mutum a hannun wanda ba musulmi ba wannan kwarai idan musulmi suka yi haka suka tsare ba abin da suke yi wannan magana ce ta gaskiya kuma akwai barna a ciki to amma shine kadai badili ne shine kadai sai hanyar ta sai ta an sai jari ne sannan musulmi za su samu tattalin arzikin kasa me zai sa ba za su yi yaƙi su ma su kafa nasu bankunan ba su kafa nasu asalin tattalin arzikin maimakon kullum su rinka ƙara ma bankuna ƙarfi su ƙara ma waɗansu kamfanuka ƙarfi ma ba bankunan ba domin shi illar banki banki ba sana'a ba ce banki ba zai kawo haɓakar sana'a ba banki ba zai kawo haɓakar harkar noma ba tun yaushe ake sa za a rinka karɓar kuɗaɗen abin nan bankuna ana haɓaka harkar noma noman ina yi akwai wani mutum a jami'ar nan ta Benue ta harkar noma yayi bincike a kan yadda wato sha'anin yadda bankuna a cikin tarihin Najeriya ba su tabbata ko ba domin su taimaka ma harkar noma da duk kokarin da gwamnati take ta hanyar bankuna da kafa wani banki wanda yake na noma ba abin da ya wajen ya karfafa harkar noma sau da haka karfafa bankuna ba karfafa tattalin arzikin kasa ba don haka in ma kana da kudi din da za ka kai hannun jari ka kai hannun jarin na wani daban na wani abu daban ba na bankuna din ba kuma a tashi da baki kowa ya tashi baki kokarinsa a ga yadda za a yi a kafa bankunan musulunci din nan domin shi ne bajin din in ko ba haka ba za mu zauna ne a cikin wannan cikin ramin da ba za mu taɓa fitowa daga cikinsa ba kuma yau idan kai kana ganin ka tsira ko kuma sai ka samu fusha daga fadawa cikin ramin riba ba lallai ka dawo ma a cikin wannan rashin fadawar ba gobe sai kai ma ka fada ciki don haka lallai mu tashi a kowa bakin kokarin sa mai amfani da tunanin mu da hankalin mu da ilimin mu da karfin dukiyar mu da mulkin mu da mukamin mu da matsayin mu da alakar mu da muke da ita domin mu fitar da kawukan mu domin yi mu kai ne ba wai wadansu ne zaka fitar da su ba zaka fitar da su daga cikin wannan ba yi mu kai ne kowa ta zai tsalle ne wanda yake duka baki da muke bukatar mu yi domin mu kubuta daga cikin wannan mummunan shari kuma na gaya muku cewa kasashen musulmi da dama sun yi nasara akan wannan suna ta'amuli ba tare da bankunan riba ba ko da akwai bankunan riba a kasar amma kuma akwai bankunan musulunci sai da ƙara ƙarfi suke yi sun ba wa mutane musanya na halal wanda yake abun nema kenan yayin da Allah ya haramta zina sai ya halatta aure dan haka idan Allah ya haramta abu to zai kawo badili wanda yake na halal Allah wata cikin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon tantanta Allah ya ba mu ikon dama a kan tabbacin sa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka